السلام عليكم.
Daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma san kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma zamu yi magana ne akan cutar shan inna
ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan kasa ta mu ta Najeriya saboda an dade ana cewa Najeriya fa mun koma gidan baya inji Bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio
ke zahra kin san Najeriya ta kusa cika shekara uku kenan inda ta shiga cikin kasashen da suka kawar da cutar ta shan inna tunda aka fara yaki da cutar dalilin haka yasa wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hado mana rahoto akai
haka ne sannan kuma masu sauraro zamu ziyarci filin mu na kwallama sannan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook sai ku biyo mu don jin abubuwan da muke tafa da su a cikin shirin namu na yau da gobe
bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na Facebook a satin da ya gabata inda muka ce shin waɗanne matakai kuke dauka dan ganin kun kare kanku daga kamuwa da cutar ta shan inna ga kuma yadda kuka amsa mana jama'a amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Abubakar Kawu Girgir inda yace rigakafi ne matakin farko domin dai rigakafi yafi magani sannan mataki na gaba shine da zarar mun ji wani dugudugu ko sabon abu a jikin mu nan take muke ziyartar asibiti domin samun shawarwari daga likitoci
sai amsar Usman Yusuf Gombe da Aliyu Angode mai sai da katin waya dutsin ma inda suka ce yau da gobe abu na farko dai muna bawa jami'an kiwon lafiya hadin kai domin fito da ƴaƴan mu dan rigakafi da kuma addu'o'i domin addu'a ita ce maganin masifa
sai kuma Haris Alkalmi Goran Maji inda yace yau da gobe ikon God to dama dai masu iya Hausa kan ce rigakafi yafi magani don haka ya kamata al'umma su ci gaba da bawa gwamnati goyen baya ta kowane fanni don yaki da wannan muguwar cuta
amsar mu ta gaba ta fito daga Adamu Abubakar Bajoga da Ma'azu Isa Findiga inda suka ce salam yau da gobe ikon Allah gaskiya muna jiran ta likita sannan ga rigakafi sannan muna kare muhallin mu sannan muna jira mu ji daga gare ku kan hanyar magance ta
amsa na gaba kuma daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace babu wani abin yi da ya wuce kai yara ayi musu rigakafi domin dai ita cuta ce da ake kamuwa da ita sakamakon rashin yin rigakafi ba wai dauka ake yi ba kamar sauran cututtuka
sai amsar Mansur Baba Wuro na fada da Tasiu Ismail Zita Gozaki da Tahir M Tahir Jambulo inda suka ce salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen duk nau'in cututtuka dake janyo na kansu ga lafiya da ma rayuwar dan adam
to sai kuma amsar Isa Kwapsi inda yace
muna fatan ji daga bakin kwararrun likitoci don mu samu hanyar kaucewa wannan mummunar cuta. Sai Ibrahim Umar Ruba Adamawa inda yace yau da gobe yin rigakafi shine mataki na kare kai daga cutar polio da fatan za a tashi lafiya.
To sai kuma amsa na gaba daga Khadija Tahir M Tahir Jambulo inda tace hakika yau da gobe zan kasance a tare da ku dan jin komai daga bakin likita da zaku gayyato.
Sai Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya inda yace yau da gobe ikon Allah. To mu dai muna jira dan jin matakin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta shan inna. Ku tashi lafiya.
To sai kuma amsar mu ta karshe a yau daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar tare da Bako Umara Kandilwa Bukar inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa, yau da gobe gaskiya babu wani mataki da muka dauka sai dai mu ce Allah ya kare mu. To jama'a mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Jama'a yanzu kuma bari mu garzaya ga wakilin sashen Hausa Madina Dauda dan jin rahoton da ta hada mana akan kusan cikar Najeriya shekaru uku kenan wajen kawar da cutar shan inna.
Ofishin hukumar kula da lafiyar al'umma ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce idan daga yanzu har watanni shida nan gaba ba a samu labarin bullar cutar polio a Najeriya ba, to Najeriya za ta shiga ayyarin kasashe da suka samu nasarar kawar da cutar. Hukumar ta ce ta yi bincike tun daga watan Agusta na shekara 2016 ne aka ji labarin cutar a wani ƙauye a jihar Borno. Dr. Faisal Shu'aibu shine shugaban hukumar kula da lafiya a matakin farko a Najeriya. A lokacin da yake bayani akan wannan batu ya ce lalle abin alfahari ne.
An occasion such as this gives cause to look back to the years in which the polio virus reigned virtually unfettered, consigning our children to crutches and wheelchairs if they survive an infection at all.
Dr. Faisal Shu'aibu yace a lokaci irin wannan dole ne mu nuna farin cikin mu domin wannan bayani da hukumar kula da lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi yana nufin cewa idan muka yi sa'a to ba za mu sake ganin ƴaƴan mu akan kekunan gurago ba ko ma su kai ga rasa rayukansu a bisa dalilin cutar polio. Wannan yana nufin cewa ba mu yakin kawar da cutar a banza ba domin an samu gagarumin tallafi daga ƙawayen Najeriya. Ita kanta gwamnati ta bada gudumawar kuɗi miliyan 9,800 domin yakar cutar. Ita ma Dr. Amatu Hassan dake aiki a asibitin Hassan Diagnostic Clinic na nan Abuja ta yi bayani akan wannan labarin rashin bullar polio inda take cewa
ai wannan nasara babban nasara ce ga wannan kasa tamu ta Najeriya saboda an dade ana cewa Najeriya fa mun koma gidan baya inji Bahaushe a gaba da wannan rashin lafiya na polio ya kasance daga mu sai kasan Pakistan mu ne muka fi yawan mutane da wannan cuta take addaba wanda kuma ya kusan zama kamar a ce abin kunya saboda ana mana gori. To an dage an kai yau an ce shekara guda uku daya bi uku babu polio Najeriya. Ai wannan abun murna ne kuma wani abu ne wanda ya kamata ma ayi biki akan shi.
Yau wada ma zan ce miki mai kiki menene wannan nasara take nufi ga wannan kasa tamu?
Wannan nasara ta nuna cewa muna iya jajircewa mu yi abin da ya kamata saboda ba komai ne ba Najeriya takan koma gidan baya kuma ya nuna cewa mu kasa ce wadda muna iya sa kanmu kuma mu sa abu a gaba kuma mu nace mu tabbatar da an yi shi kuma yadda ya kamata kuma gaskiya an yi rawar gani.
Ta yaya kike ganin wannan nasara za ta dore domin ai in kin tuna a baya an kai wannan matsayi sai kuma cutar ta dawo?
Eh kware yadda zai dore kin ga dai na daya damben nan da aka yi dingiyi har aka kai ga yau a gane cewa damben nan fa bai kare ba. Dole sai mun ci gaba da wayar da mutane kai iyaye mata da mazajensu da kuma shugabanni masu fada a ji saboda me a gane cewa ba fa an ingije wannan cutar ta tafi shikenan ba tana fa iya dawowa. Saboda haka wannan wayar da kai na mutane dole sai an ci gaba. Na biyu kuma shine nacewa wajen rigakafi da dama ta hanyar wannan rigakafin da aka kai ga yau don aka ci gaba da nacewa da ikon Allah za mu iya kawada ta abada kamar yadda sauran kasashe suka iya yi.
Tun da kike magana waye da kai sai na tuna, wace rawa kike ganin sarakuna za su iya takawa wajen wayar da kan jama'a domin su karbi allurar rigakafin nan da ake yi?
Ai, sarakuna su ne ma kashin bayan wannan ba fitika da ake ciki, saboda kin ga su suke da hanyoyi, misali kamar mai anguwa da gattai da sauransu duk suna karkashin sarakuna. Duk abinda shi mai gari ya fada dole za su je su yi. Su kuma magidata, duk abinda mai anguwa ya zo ya ce dama shi ake yi. To kin ga Allah ya taimaka, dama muna da wannan hanya daki-daki na mulki a shimfiɗe. Saboda haka kin gani su sarakuna, shi yasa na ce su ne kashin bayan ma abin na wannan fafitika da ake na tabbatar da wannan cuta ta tafi har abada. Kuma da ikon Allah, tunda har an kai ga yau, kun kuma aka sa su a gaba, za a ci gaba da haka nan.
Da kin yi maganar jajircewa, to kina ganin yanzu jama'a ya kamata su yi murna ne cewa cutar ta tafi kenan?
Eh, to dole a yi murna cewa cuta ta tafi, duk da kuma ana tsoron kafa ta dawo. Kamar mugun bako ne, in ka sallame shi kana gudun ka kun bai sake bata hanya ya ce ya kuma zo salamu alaikum, ko ba gaskiya ba? Murna ko sosai. Sai dai kuma dole sai mun kula da hanyoyi da dama ake ta gaya mamu game da yaya za a yi wannan cutar a kauda ta aka kai ga yau. Kin ga dai na farko ita wannan cuta ta polio, ai ta baki ake samunta,
ba wato ta baki abinda mutum zai ci kenan ko ta sa hannu?
Abinda mutum ya tuntun ruwa wanda ya gurbata da wannan kwayan halitta na rashin lafiya. To kin ga yawanci kuma mai ciwon in yi bayan gidan ya gurbata da wani abinda za a ci, kuma aka kai ga cin shi nan da nan a lokacin da kwaya halitta ba ta gama mutuwa ba, aka haɗiya, kin ga sai wanda ya haɗiya sai ya samu, tunda ba ga fata ake kwasa in ka shafi mutum ba, ba ga atishawa ake ɗaukan ta ba, a ga ci ne. Kuma ga wanda kike da ita in yi bayan gida abinda ya hidda na dauda, in ba a kauda shi da kyau ba ya gurɓata wani abin da za a iya ci. Kin ga na farko shine dole a kula da, in aka yi bayan gida a kula da wankin hannu, saboda wajen kama ruwa ana tsarki, in ba a wanke hannu bayan an gama wannan, da ke uwa da yake wanke ma yaro, da shi yaro wanda yake wankewa, da shi ita ma matar gida, da shi ma mai gida, kowa sai an kula da wankin hannu in aka fito daga bahaya. Banda wannan na tsarki, a kun aka hito kuma sai a wanke. To na san dai za a ce kuma ai ruwa shi ma wani abu ne da ban samun shi isasshe, amma duk da haka dai kowane irin ruwa mutum yake da shi ya amfani dai ya wanke hannun nan. Na daya, bayan gidan da aka yi kuma a kauda bayan gidan nan ta yadda ya kamata, ka a yi shi a wurin da zai iya malala har ya kai ga wani wurin da bai kamata ba. Ya kamata kenan muna haka bahaya, in kamar inda muhallinmu yana tana iya haka nan, wanda kuma suke kamar cikin garuruwa manya, kin ga dama akwai toilet da ake kira toilet, wanda kuma suke ƙauyuka da garuruwa ƙanana a kula da ana haka rami, saboda aje ana yi a wurin maimakon a yi shi a daji ko a yi shi a ko'ina. Abinda ya sa kuwa kin ga in aka sami haka nan za a yi shi ne a buɗe, sai a kama ai an je daji an yi an bar shi can, amma yana iya biyowa ya dawo ta hanyoyi da yawa, wani ya taka ya shigo da shi, a yi ruwa ya malalo ya sa, banda ma ciwon polio kin ga har da kwalara da kowace damina sai an same ta. Sannan kuma wata dabba ta ɗibo ta taho da ita cikin gida, duk dai wannan dai kin ga ga hanyoyi kala-kala. Saboda haka sai mun kula ne da tsafta da kuma gyara muhalli, wanda gaskiya yana hannunmu mu iyaye mata, ko ba gaskiya ba?
Shi ma shugaban masu larurar shan inna na ƙasa Musu Bahu Lawal Didi ya yi tsokaci akan wannan batu.
Abin farin ciki ne kwarai da gaske, kuma dama abin da muke ta kokari akai kenan. Shekaru da yawa kungiyarmu ta shiga cikin campaign na wayar da kan jama'a akan su karbi cuta mai allurar rigakafin shan polio. Wannan shigan mu ya kawo babban nasara, kuma dama abin da muke so Allah ya mana jagora a cire sunanmu daga cikin list din waɗanda suke da wannan cuta ta cuta shan inna. Wannan abun farin ciki ne, mun yi wa Allah godiya, mun yi wa shugabanni tun daga shugaban kasa da ya ba da gudunmawa wajen wayar da kan jama'a don digawa ɗansa ko jikarsa allurar, zuwa irin su Aliko Dangote da suka diga ƴaƴansu, irin su Sarki Kano da ya digawa kansa da kansa, irin su Ganduje da suka diga ƴaƴansu. Muna musu godiya domin sun taimaka kwarai da gaske wajen nuna wa ƴan Najeriya cewa cutar nan maganin nan ba zai cutar da ɗan Najeriya ba, sai dai magani.
Kai ne jakadar waɗanda suke fama da laruran wannan cuta na shan inna, wai ya aka yi ne ka samu wannan mukami?
Na ɗaya dai mun daɗe muna da ƙungiya da muke tafiyar da ita, amma daga baya da wannan matsala ko larura ta ɓullo, mutane an yi ta ƙoƙarin ya za a yi siyar da ma da allurar rigakafin, an ƙiyadda. Hatta kai mu akwai lokacin da aka zo a gayyace mu da aka yi wani taro, Dr. Ali Fati ya gayyace mu muka zo wajen, daga baya suka ga irin gudunmuwar da muke bayarwa a matakin a matsayinmu na kungiya, suka kuma ba mu haɗin kai cewa yana da kyau mu tabbatar da cewa mun sa hannu don wayarwa da mutane kai a matsayinmu na gani ya kurji, wanda duk ya ganmu ya san cutar nan gaskiya ce kuma tana nan, kuma mu ɗinnan ƴan arewa ne, kuma musulmi ne, wanda wasu suna ganin cewa ai duk wanda ya samu luran da laruran nan watakila aljani ne, wanda ba magana aljini ake ba, magana ce ta Allah ya kawo ilimi yanda ya wayar da mu aka gane agana, aka yi maganinta, yanda ya wayar da mu aka gane kurkunu aka yi maganinsa, ya kawo ilimin a gane cewa lallai cutar nan ba shan inna ba ce, cuta ce wanda za a iya maganinta. To shiganmu muka gane cewa akwai bukatar mu haɗa kai mu yi kungiya, muka zo muka yi kungiya wanda muke kira Association of Polio Survivors of Nigeria. Mun yi rijista da hukumar registering company CAC, kuma muna da members a kusan kowane jaha a Nigeria, kuma mun shiga manyan kwamitoci da yawa, an samu tun daga kwamitin da aka yi wanda su Aliko Dangote suke ciki, lokacin Dr. Fate har lokacin Dr. Ado, mutane da yawa sun ba mu haɗin kai, kuma an samu a campaign ɗin nan mun yi, kuma iya kokarin mu yau gashi har muna murna an shekara uku ba cutar polio. Wannan abun farin ciki ne a gare mu tun da shigan mu ta tabbata tawar ɗan Najeriya cewa a ba gwamnati haɗin kai shine alheri, kuma shine mafita. Da kafin mu shiga cikin campaign ɗin nan, mutane ba sa yarda an sha a jeji a jefe su ko a fita a guje ko ma a doki wasu, muna iya tuna wasu har kashe su aka yi akan ba da allurar polio nan. Amma da muka shiga cikin lamarin nan, Allah ya taimaka, sarakuna suka shiga, daktoci suka shiga, ƴan jarida kuka shiga, yau gashi ana neman a zama tarihi. Allah ya ubangije karasa mu samu lafiyayyen ƙasa da yara masu lafiya. Wannan gaskiya abun farin ciki ne a gare mu.
To wannan bincike yanzu ko kuma bayane da hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar cewa Najeriya ta shekara uku ɗin nan yanzu, shin me zai zama a gare ku yanzu? Zai zama izina ne na cewa ku ci gaba da aiki, ko kuma a'a za ku koma ne ku yi likimo yanzu?
Ai ba maganar ai an kara mana ƙarfin guya ne. Ai amma ce maka abinda kake nasara nan, abinda ake haska maka ka dage. Tunda har an ce sai baɗi za a yi tabbatar da ba mu da wannan cuta, to ai yanzu mu ba ta zama ba. Wannan yanzu ne za mu dage, kuma na tabbatar da ƴan Najeriya a yi haƙuri a karɓi wannan allura, ita kaɗai ce mafita ga maganin wannan cuta. A daina ɗora aljani laifi, ba ni da aljani, masu shan inna ba su da aljani, ba wani abu ne ya shafe mu ba, kawai larura ce ta a cuta ta ƙwayar wannan cuta, kuma Allah ya sa a zo ƙarshenta. Ai abubuwa da yawa sun faru, a ƙoƙarinmu na mu tabbatar da an daina wannan abu. Ai duk inda ya gagara a da Primary Health da UNICEF su suke sa mu je wajen, ba inda ba mu je ba, har mu riga har gurin da mun koyi sai karfe 12 dare muka je, mun je guraren an san ko me aka yi dalilin wannan abu, har da bai aka gaice ni aka bani award, aka kuma ba kungiyar mu abubuwa da ya kamata. Amma gaskiya Hajiya Madina Dauda a yanzu duk da muna kokarin bada gudunmuwa tsakani da Allah muna yi ne yanzu don Allah dan kishin Najeriya ba dan taimako daga matakin hukuma na farko ba ba sa yi da mu
wani karfin gwiwa gwamnati ke baku a kungiyance
a da abin da gwamnati take mana shine duk jihar da muke da members ana yi ba mu kekuna na guragu daga 100 zuwa 50 muna raba duk jiha don mu ba yaran mu su samu kafar da za su je campaign saboda kowanne local government akwai inda ake tura mutanen mu tunda bayan Allah ne yazo ba yayi akwai ana sawa mu national officer shugabanni na kasa ana samu mu je muna duba ayyukan yaran mu a jihohi yanzu ba a yi ana UNICEF tana biyan mutanen mu kudi dan transport da ake ba su ana yi amma sai wata wata biyar ba amma ba kowa ko kowa ba so mun zama kawai muna aikin ne don kishin Najeriya don kauna ɗan Najeriya zama su samu lafiya amma ba don gudunmuwa da su hukuma karkashin da tafesan suke ba wannan abubuwan da suke mana ban ji daɗi ba kuma za mu ci gaba don kishin Najeriya ba don su ba amma dai yana da kyau mu gaya Najeriya a san cewa wanda suka yi mana mun yaba wanda kuma ba su kyauta mana ba dole mu faɗa kowa ya san cewa ba sa kyautata mana
tunai shawararka ta ƙarshe
shawara ta ƙarshe ina roƙon yan Najeriya don Allah da Annabi a ci gaba da karɓar wannan rigakafi ita kadai ce mafita ta wajen samun lafiya akan wannan cuta saboda haka ina roƙon yan Najeriya su ba da ƴaƴan su a yi wannan mafita magana shin inna gaskiya ne gashi mu mun zama guragu zamu mutu a guragu kuma ba ma san ƴaƴan mu da ƴaƴan wasu su zama sun zama guragu muna roƙon su a kiyaye ai Allah da ya kawo magani kowa ya sani Allah ya kawo magani don waraka ne dan kada ma a samu rigakafi addinin musulunci gaskiya ne mun je Senegal da malaman Najeriya kaf na kowanne bangare sun yadda cewa rigakafi gaskiya ne mun yi kaset wanda aka yi da su Sheikh Bashir Bauchi da duk wani babban malamin Najeriya ya tabbatar da cewa wannan abin a addini in yadda da rigakafi manzon Allah ya ba mu addu'o'i don rigakafin kada wani abu ya same mu saboda haka wannan rigakafin ne kuma muna goyen bayan jama'a su ba da hadin kai Allah kuma ya raba mu da wannan cuta Allah kuma ya kara ba wa Najeriya nasara wajen fita daga wannan abu da sauran kasashen duniya da suka rage mu kuma masu wannan larura muna roƙon gwamnati in an kori wannan cuta daga Najeriya mu fara yawan mu yana da bukatar taimako muna da bukatar a kula da mu wajen ilimi wajen tattalin arziki wajen lafiya da makamantar su ya kamata a saukaka mana domin mu da abin ya same mu ya kasance mun samu saukin rayuwa tunda World Bank mai bankin duniya ya faɗa cewa masu nakasa su ne suka fi kowa talauci a duniya saboda haka muna da bukatar taimako gwamnati ta taimake mu ta taimake ƴan uwan mu wanda wasu suna can a kauyuka ko takalmi ba sa sawa balle su samu damar yin karanta ko kula da lafiyarsu
abin jira a gani shine irin kokari da hukumomin kiwon lafiya za su dage da yi domin nasarar ta dore Madina Dauda sashin Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
kiran muryar Amurka ga iyaye a je a rigakafi yanzu kuma bari mu tana baya inda wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Muhammad ta taba gayyato mana bakuwa a filin kwalamar mu
masu sauraron mu barkamu da zuwa zauren mu na girke-girke inda muke koyar da kwalam da bakwalashi a wannan makon ma mun samu bakuwa ne wanda za ta sa miyar ya tsinke malama ya sunanki kuma me zaki gabatar mana da shi yau
to sunana Nafisa kuma ina dauke da abubuwa kamar kala biyu da zan koya ma a mutane. Na farko akwai kosan kifi.
Ikon Allah.
Sannan kuma zan yi salad mai nama.
Wato salad in ji mutanen Kano.
Kwanan shi zan yi mai haɗa da nama.
Haka.
Yau abin da zan koyar kenan. So da farko bari a fara da yadda za a yi kosan kifi.
Haka.
To, idan kika samu kifinki mai kyau.
Wani irin kifi kenan?
Ɗanyen kifi.
Na Hausa ko kuwa sai na kamar na.
A na Hausa zai fi kyau. Zai ma fi daɗi. Shi ake so ko kamar shawa haka ko mokre ɗinki ko sardine. Jiji wanda kika samu a ciki su ukun nan.
To wanda ake cewa ice fish fa idan shi mutum yake da shi zai iya amfani da shi?
To amma dai wa'annan wanda na lissafo sun fi gaskiya sun ma fi daɗi ne sun fi saboda zaƙin da suke da shi.
Haka.
To idan kika samu wannan kifin naki ki wanke shi ki gyare shi ya kyau sannan sai ki samu tukunyar ki sa sai ki nemi ɗan albasarki ki nemi maginki da gishiri. Sannan ki dan hada da dan tafarnuwa da citta.
Sai kayan ƙanshi.
Yawwa, saboda kin san kifi da ƙarni.
Haka.
Yawwa, sai ki daddaka sai ki zuba a cikin wannan kifin naki. Sai ki tafasa shi. Kifi bai fi a bashi minti biyar ya nuna. Sai ki sauke sai ki tsane shi, ki samu kwandon ki juye shi a ciki ki tsane. To idan kika tsane shi, a gefe guda ga dan tarugunki tattasai da albasa, kin wanke kin gyare tattasanki, ki cire wannan ƴaƴan cikin shi. Sai ki jajjaga shi da tarugu da albasan ki jajjaga ya jajjagu.
Ko jajjage ba nika ba.
Jajjage zaki. Idan kika jajjaga shi ya jajjagu sai ki aje gefe guda. Ga man gyadanki sannan kuma ga wani magi ga kuma flawa kina da shi a gefe. To idan kika zo kifin naki sai ki zo naki gyare shi ki cire kayan. Yawwa ki cire kayan da ke cikin shi ki gyare shi. Shi kifi kin san bai da wani karfi bare a ce sai an daka shi a turmi amma wasu zaki ga suna daka za su iya daka a turmi amma in kika samu mazubin ki kika zuba zaki iya dan smashin din shi kamar ki dan daddaga shi ko da dudayi ma zaki iya dan mummurza shi haka da hannu kiga ya dan haɗe so sannan sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba a ciki idan kika zuba jajjagen kayan miyan amma kina da wani dan spices da zai sa dai ya daɗi
kayan kamshi
yawa zaki iya sakawa a ciki
kamar su kori haka ne na zamani haka za ka sassa
zaki ya sa za ma ta iya saka kurkum din da danye
turmeric
za ta iya saka danyen shi ma kin ga ai shi ma sai kiga yayi kala
kala haka
yawa za ta iya saka kuma sannan yana sa kanshi shi ma haka to idan ta daga kashi sai ta zuba shi ma a ciki sai ta dauko maginta ta dan kara saboda wannan kayan miya da ta dauko ta zuba a ciki sannan kuma flour ta za ta ibo ba da wani yawa ba dan daidai a hikimar sa flour shine saboda idan aka zo dunkula wannan kifin yanda za a sa shi a mai kamar za a soya shi yanda zai dan hade jiki hikimar sa flour kenan
dan ya bada shi dan kosai din
yawa to haka za a yi to idan kika gama wannan hadin gaba daya kika dauko flour kika dan zuba dan kadan dai ba da yawa ba to sannan sai ki dan zauna ki dan dunkula wannan ki dinga iban kifin kina dunkula haka da hannu kina dunkula shi
daidai girman da kake so kenan
ko daidai yanda kike
haka
to ga man ki can akan wuta ki soye manki da albasa kin san hikimin soye mai da albasa saboda wani man zaki ji shi yana da wari wani man zaki ji shi yana da wari to uwar gida ki soye albasan ki idan kika ga yayi danyi brown din nan sai ki kwashe albasan ba a so a kiga albasa an soye mai bakin irin din nan a'a
an kashe sanadarin
yau an kashe ba kuma ba zaki ji kanshi ba to sai ki dauko wannan kifin naki da kika dudunkula haka sai ki dinga saka a cikin mai kina dan soyawa kina sa a mai kina soya haka har ki gama to kira ga kin gama wannan kosan kifin naki sai ci kawai
malama na manta ba babu kwai a ciki na ji biki wani nan kwai ba
ai ba mun za mu sa kwai ba saboda flour nan da aka saka ya wadatar
okay
ba za a sa kwai a ciki ba
babu kwai so dadi dai kan dadi
kwarai kuwa
cikin dadi biyu kenan
kwarai kuwa
ga flour ta ji kayan miya ga kifi shi ma ya ji kayan miya to wannan abincin zaka iya kaman abincin kwalam da makwala shine ko a abinci ne mai saman kanshi
na kwalam da makwala shine gaskiya
na gani
amma kuma zaki iya cin shi ba haka tunda kin san mai ne da kuma dai kayan kwalam
mai ko
zai iya rike miki ciki
kina
yi kina ta shan ruwa haka da sauransu zai iya rike ciki
to yanzu kamar misali sirikin ka yazo haka sai ka haɗe ba ka
zaka iya bashi
ana hada da wani abin sha ne ko kawai haka nan zaka iya cin shi da
abinci zaki iya hada da abin sha zaki amma abin sha da zai zama ba da madara ba
haka
abin sha zaki hada ko ma ruwan shayi haka zaki iya ki dan dafa Lipton ɗinki ki dan sa mai sinadarai wanda zai sa shayi yayi kanshi haka zaki iya hada kina ki sha da shi
to wannan abincin na ran juma'a ne gurin litinin
na ya kamata a ce ya zo a ranar juma'a saboda ana son daga nan weekend ne
kinga za ka ce kai wacce ka huta kawai
ba
wato na huce gajiyan aiki
kuma ran kuwa na huce gajiyan aiki
ne wannan kwalam ne da makwala
sosai kuwa
malama mun gode
to ni ma ina godiya
bayo Allah
da masu saurare abinda ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Das da engineer mu na yau Mr. Dan Costa. Tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.